من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
ما
وبركاته.
نسنو دي دعيكي
نسنو سنو أكمكم الله.
أو أمسا ما نهو تاكو.
إيه هكا.
تو إن شاء الله ما لن زامو تشيغبا.
أها. بسم الله.
تو إن شاء الله تعالى. Abin da mun kadan tsaya akan shi wanda shine kamata na ƙarshen darasin da ya gabata shine al-musannafati fi ilm al-hadith nathran wa nazama, muke dan son a dan yi muna abun nan bayani mala akan
to al-musannafat ana nufin littattafai daga tasnifi ne kamar da ake musu al-muallafat an gane ko to fi ilmi mustalah al-hadith fi ilmi mustalah al-hadith kuma ilmi na mustalah al-hadith yana da kyau kasan littattafai cikin ilimi, kuma yana da kyau kasan malaman da suka yi ilimi muhimmanci, musamman wanda suka shahara ko ka karance su a kowane zamani, saboda ka fahimci ilimi abu ne mai girma mai faɗi. To za mu dan tabo waɗansu daga cikinsu wanda za su taimaka ma ɗalibi. Akwai waɗanda an yi su nasran, ma'ana ba waƙe ba ne, nazman kuma waɗanda waƙe ne. Qadiman wa hadithan, akwai waɗanda an yi su a wannan zamani, malaman da kinan ba su jima da wucewa ba, ko wasu na da rai ko sun rasu abin nan. To in muka diba akwai al-muhaddith al-fasil baina wato ar-rawi wal wa'i na imam ar-rama hurmuzi rama hurmuzi
kaje ne suna
ko eh to kaga abin nan sannan kuma akwai ma la yas'u al-muhaddith jahlahu shine littafi na imam wato ash-shahra zuri ash-shahrazuri shi ma yana da littafi kenan a cikin wannan ilimi wani malami ne sannan kuma in muka duba akwai wato at-taqrib na Imam an-Nawawi wanda malamin hadisi ne sananne sannan kuma idan muka duba akwai tadribur rawi na Imam as-Suyuti wanda sharhi ne na shi wato littafi at-taqrib na Imam an-Nawawi to cikin wannan fanni kuma idan muka duba har yanzu akwai fathul mughith na alfiya ce ita ko wannan nazman ne na imam wato as-sakhawi babban malamin hadisi ne shi ma sannan kuma idan muka duba akwai wato alfiyatul iraqi an gane ko at-tazkira wa at-tabsira ta wanda aksani da alfiya ta al-iraqi wanda baiti dubu ne kinan cikin ilimin mustalah al-hadith
dubu
ya anci littafi alfiya daga alfu ne ai dubu kinan akwai alfiya ta imam as-suyuti fi ilm al-hadith wanda al-sheikh in ban manta ba ahmad shakir yayi tahqiqin ta kuma da sharhin waɗansu abubuwa sharhin yana da kyau sosai sannan idan muka duba akwai alfiya an gane ko har yanzu cikin ilm al-hadith an gane ko ta wato abin nan abdullahi gondu karin sheikh usman bin fodiyo abdullahi bin fodiyo yana da alfiya cikin ilm al-hadith wanda babban malamin hadisin nan na duniya Sheikh Dr. Sani Umar Rijal Limu ina ganin ina jin yana karantar da littafin ina fata an fahimci ni dan haka dai wadanga akwai alfiyoyi da dama wadanda dalibin ilimi zai iya karatun su sannan kuma akwai qawaidut tahdith na Al-Qasimi Jamaluddin Al-Qasimi mai mahasin at-ta'wil al-Yamani sannan idan muka duba har yanzu akwai al-ba'ith al-hasith na Ibn Kathir an gane ko kuma akwai muqaddima ta Ibn Sallah al-Jumahi an gane ko sannan Ibn Uthaymeen yana da littafi ma shi mu'asir ne wanda yake mustalah al-hadith wanda littafi ne in mai farko zai iya fara da shi akwai manzumatul bayquniya ta Imam al-Bayquni wanda dalibi zai iya karatu da ita sannan kuma akwai nukhbatul fikr ta Ibn Hajar al-Asqalani wanda littafi ne wanda ya samu sharhuhi daban-daban Ibn Hajar da kansa yayi sharhin littafin sannan in muka duba Ibn Uthaymeen shi ma yayi sharhin nukhbatul fikr sannan kuma idan muka diba akwai sharhi na Salih Al-Usaimi sannan kuma akwai Muhammad Ba Jabir shi ma yayi sharhi na Nukhbatul Al-Fikr sannan kuma Abdul Muhsin Al-Abbad babban malamin hadisin na duniya na Saudiya wanda ke katarantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sharha ta Nukhbatul Fikr sannan Abdul Karim Al-Khudair shi ma malami ne yana da kula da tsarin hadisi ina ganin in ban manta ba akwai ma sharhin Sunan Bukhari ban sani ba ko ya kare ko bai kammala ba ko ya cire wasu abwab ne shi ma yayi sharhin na Nukhbat al-Fikr to wannan kadan ne daga cikin littattafan da na kawo malamai suna da littattafai daban-daban wanda kuma za a ce yasa Ibn Hajar ya sharhi littafin sa wasu za su yi sharhin shi kuma bayan mutuwarsa kuma ko a wannan zamanin wani zai iya wannan bayani saboda tana yiwa akwai mas'alolin da ana son a ƙara maka sharha su da larabcin zamani ko kuma da wasu abubuwa waɗanda shi Ibn Hajar bai kawo su ba sai a ƙara yi ma mutum bayanin su saboda ka san wani na son sai ya yi na ƙadim malamai to inda muka duba dai akwai littattafai da dama da malamai suka yi akwai Al-Kifaya na Al-Khatib Al-Baghdadi da sauransu wanda bincike ne wanda in Allah ya bamu iko ma ya kamata a ce mafi yawancin ilmumukan musulunci an yi bincike kan littattafan su a faɗi kuma manhajin su da waɗanda suka yi su ko da takaitaccen tarihin su ko lokacin da aka haife su da lokacin da suka mutu ko dai lokacin da suka mutu abu ne mai kyau idan ɗalibin ilimi zai bincike kan wannan yana da kyau usulul tafsir kai malaman da suka yi littattafai akai littattafan tafsiri daban-daban da manhajin su usulul hadith da shi littattafan hadisi da usulul fiqh da littattafan fiqh an gane da littattafan lugha an-nahw was-sarf wal-balagha an gane ko da kuma fiqhul lugha ko ilmul lugha an gane ko da ilmul balagha ka san littattafan su da dama da malaman da suka yi musu aiki wanda kuma abu ne wanda yake yana da kyau sosai eh Allah ya taimake mu
amin mana Allah ya saka da alheri kenan kaga ya rige da daliban ilimi kenan su ta yi
su yi bincike kuma ayi hattara wajen waɗannan mustalahat kin akwai muqarana tana yiwa mutaqaddimin suna kiran hadisi kaza kaza almutaakhirin suna kiran sa kaza kina akwai ikhtilaf wajen mustalah kaka ja an faɗi wani mustalah an fassara ba da abin da ka sani ba yana yiwa wasu malamai sun tafi akan haka wasu malamai sun tafi akan haka dirasa ta muqarana tsakankanin waɗannan littattafai abu ne wanda yake mai kyau
eh gaskiya eh kuma shine ilimi to dai ka tsaya bakin abu guda ka tsaya ka kai akan shi to baka cika ma cikakken dalibi
to dai ai ka sa abin ne wanda yake na buƙatar dai Allah ya taimake mu za a ci
Allah ya taimake mu Allah ya saka alheri. Amin. Sai mu shiga cikin maudu'in mu na biyu, tunda wanga dama ci kamakin wancan na da ya rage mu haka. Saboda wayi I don't hear.
Na'am, haka.
Muka abun gashi muka dan abun nan. Kenan yanzu maudu'in mu na biyu shine dirasatul maudu'iyya lil ahadisi an-nabawi.
Na'am.
Wanga shine maudu'in mu na biyu
wanda
zamu tattauna akan shi.
Aiwa.
Abu na farko ta'riful hadis.
To hadisi dai mun sha ta'rifin sa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw jama'alaman usulul fiqh abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fada magana wanda ya fada ko ya aikata ko kuma ya tabbatas ga ana yi bai hana ba ko ko ji labarin ana yi bai hana ba ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abin nan kuma wajen malaman hadisi suna karawa min sifatin khulqiyatin aw khalqiyya da abinda anka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam na sifar shi ta halitta wa yadda Allah ya halicce shi ko kuma dabi'ar sa wanda yake akan ta an gane ko kina wajen malaman hadisi yafi fadi saboda su malaman fiqh da usulul fiqh suna kallon hukumce hukumce ne su ko daga suna kallon a hadda halittar sa da kuma dabi'o'in sa shi yasa su malaman hadisi komai wanda yake da alaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su ruwaito shi ina fata an fahimci ni
kenan ta malaman hadisi sun yi fada da
bisa saboda ta'rifin sa su ko daga suna kallon hukumce hukumce ne shi yasa suka abin nan
a sai suka tsaya bakin
wannan yawa
to Allah ya saka da alheri mallam
amin
tambaya ta biyu muhimmancin dirasa ta maudu'iyya lil hadis
to ad-dirasa al-maudu'iyya tana da muhimmanci dirasa al-maudu'iyya kamar zaka doki abu ne a matsayin maudu'i yanzu misali idan zaka karanta wata aya tana buƙatar aya 5 ko 6 ko 7 ko 8 sannan a fahimci abin da take akan shi to idan da za a yi dirasa al-maudu'iyya ta hadisi ko ta tafsiri ko ta fiqh to za a fahimci abu da kyau amma idan za aka ce za a yi dirasa ba maudu'iyya ba to ba za a fahimci abu da kyau ba
gaskiya
ban sani ba ko mun fahimta yanzu misali a cikin al-Qur'ani dirasa al-maudu'iyya sai in ce yadda Allah halicci annabi Adam idan ban dauki ayoyin gaba ɗaya ba cikin Qur'ani sai in ce akwai kuskure ko ƙarya wal iyazu billah misali Allah ya ce ya halicci dan Adam ko in ce ya halicci annabi Adam an gane ko daga laka laka ko kuma sun abu ne wanda yake danye ko to wani wuri kuma sai ce ya halicce shi daga busassar kasa mai kamar kasko inni khaliqun basharan min salsalin salsal daga salsala ne abun da yake kuka kamar ƙararrawa min hama kuma kasa ko tabo wanda yake mai wari wanda ya canza masnun wanda yake kuma masnun kamar wanda yake yana wari Hama kuma wanda yake kasa ce mai kamar zafafa tana dan da zafi zafi. An gane ko tunda masununo ne yake ya dau lokaci ne daga sana ne abin da yake ya dauki lokaci mai tsawo. An gane ko? To wani lokaci kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halicci annabi Adam daga kasa. Khalaqahu inna masal Isa inda Allah kama masal Adam khalaqahu min turab kasa. To kaga kasa ba ita ce tabo ba. Tabo kuma ba shine kamar busassar kasa mai kamar kasko ba. To kaga anan dole in muna so mu fahimta sai mu ce a'a daga kasa ce aka kwaba ta. Lokacin da aka kwaba ta ta koma kasa kwababba. Daga baya ta dan canza ta canza ta yi kamar wari. Daga baya ta bushe ta koma kamar kasko. To kaga yanzu na kalli atwar ne. Haka dan Adam wani lokaci sai Allah ya ce ya halicci dan Adam da mani. Wani lokaci ya ce ya halicci dan Adam da jini. Wani lokaci ya ce ya halicci dan Adam da tsoka. Ha? Wani lokaci ya ce ya halicci dan Adam da ruwa duk ruwan mani ake nufi. To kaga ne akai hakan ga. A'a ana nufin dan Adam kin abinda aka halicce shi da shi mani. In an ce daga kasa dukkan mu daga kasa aka halicce mu daga asalin mu daga annabi Adam ne. To yanzu kuma an ka ce mun koma mani babu matsala. Tunda bayan annabi Adamu bayan Hawwa'u sai aka koma da mani banda annabi Adamu da Hawwa'u da Isa. An gane ko tunda shi daga kalima ne aka halicce shi. An gane ko ita ko Hawwa'u daga hakar kari. To sannan kuma daga mani sai aka koma jini daga jini aka koma tsoka sannan aka koma kasusuwa sannan aka halitta dan Adam. Idan zaka so sun ka fahimci wannan sai ka koma cikin suratul nur. Afwan suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mu halicci asalin dan adam kin nan annabi adamu ake zance thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin nan an yi intiqali ba wancan insani kin ba wannan wani dan adam ne nutfatan fi qararin makin ya kuma nutfa ta mani thumma khalaqna nutfata alaqatan thumma khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa kasawna al'idama lahma wato thumma ansha'nahu khalqan akhar kaga daga farko an kace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin bayan an halicce shi daga kasa ko tabo aka maida shi nutfa digo mani thumma khalaqna nutfata alaqatan sai mun ka halitta daga wannan abin nan digon jini ya koma daga mani ya koma jini thumma khalaqna alaqata mudghatan muka halitta daga wannan gudajin jini tsoka fa khalaqna alaqata mudghatan ko an gane ko fa kasawna al'idama lahma sai muka abin nan muka mayar da shi kasusuwa daga baya kuma aka tufatar da su da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka mayar da shi halitta ta daban kinan kaga inda ba haka zaka karatu ba sai ka ce akwai kuskure a cikin waɗannan ayoyi ina fata an fahimci amma da zaka hada ayoyin da zaka fahimci cewa maudu'i guda ne ake magana kansa to haka hadisi da zaka karanta hadisi guda ka ce akan shi zaka yin hukunci to hukuncin ka zai zama to gurgu to shi yasa ake son dalibi ya maka hadisi karatu na maudu'i wanda ta shafi komi da komi hadisi na dirasa al-mawdu'iyya na farko shin ya inganta ko bai inganta ba shine in hanya guda bai inganta ba shin duk hanyoyin shi ya inganta ko bai inganta ba da'ifi ne ko da'iful isnad kaga in da'iful isnad ne kana iya bincika ta wata hanya ko ya inganta to daga nan kuma sai ka dibi hadisan da suke da alaka da shi wannan hadisin waɗanda suke da alaka da mawdu'in sa yanzu misali in sallah ce ba yadda za a yi in fahimci sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na dauko tun daga kabbara har zuwa ƙarshe sai in hahada hadisan gaba daya in alwala ce in hada na alwala gaba daya in na yaki ne in hada na yaki gaba daya to nan da zan samu fikira cikakka shi yasa fassara hadisi shi kadai ko aya ta kadai yana iya saka samu gurguwar fahimta domin maudu'i ne kai ko ka fassara shi da abu guda kawai
gaskiya dole a samu gurgunta cikin abinda kuma ba za a samu abinda ake bukata ba
yawa
wannan shi ne kenan muhimmanci na dirasa ta maudu'i
na a cikin aya fa khalaqna al-mudghata 'idhaman yawa fa khalaqna al-mudghata 'idhaman mun halitta daga tsoka kasusuwa dan mu fahimci wannan karai zaman to akwai kuskure cikin karatu
aya
na'am
Allah ya saka da
amin amin
mallan shi anwa'ul dirasati al-mawdu'iyya lil ahadith an-nabawiyya
to in an kace anwa'ul dirasa zamu iya karkasa su kaso daban-daban ya za a karatun hadisi dirasa mawdu'iyya na farko shi hadisi idan ka zo kan shi idan ya zo da wata ma'ana kakka gushe kanta sai ka faɗi duk abin da yake da alaka da ita misali hadisi ne ka zo kan shi yana yiwuwa hadisin an shafe hukuncin sa idan baka faɗi an shafe hukuncin sa ba ka bar waɗanda kake karantarwa cikin matsala amma in ka nuna an shafe hukuncin sa kaga kai masa dirasa mawdu'iyya ba sai bi akwai an fahimci ne sanadin sa in ya inganta ka nuna ya inganta ga abinda malamai suka tabbatar in bai inganta ba ka nuna bai inganta ba dan ka aje gobe a ce hadisi ne dirasa ce mawdu'iyya to sannan akwai wata dirasa da ake yi mawdu'iyya wanda take kamar tana da alaka da wani ilimi yanzu misali wani yayi aljami' lil ahadith al-aqida ya tattaro hadisan da suke da alaka da aqida kenan kaga nan karatun hadisi ne amma yana da alaka da aqida amma sai an tabbatar da sun inganta ko kuma misali dirasa ta aqida ko dirasa ta ibada yanzu mun kawo sallah Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai dalibin sa yayi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan alwallaci ake karatu ta fuskar hadisi ko sallah ta fuskar hadisi inda ibadodi ne ko ko aure misali hukumce hukumcen aure sai aka tattaro hadisai ina fata arafinta ta da abin da ya kama da haka ko kuma janibi na al-akhlaq dabi'o'i hadisan da suke da alaka da jarumta hadisan da suke da alaka da gaskiya hadisan da suke da alaka da dabi'o'i na gari ga sunan masu yawa al-jami' al-ahadith kaza al-jami' al-ahadith al-shaja'a al-jami' al-ahadith al-akl an-nabi sallallahu alaihi wasallam li shurb an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi libas an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil azkar an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-azkar kamar yadda imam an-nawawi yayi da kuma hisn al-muslim da muka sani da al-kalim at-tayyib na shaykhul islam ibn taymiyah ka dai tattaro mawdu'i guda sai ka tattaro hadisan da suke da alaka da shi an gane ko to ga wannan dirasa ce mawdu'iyya ko kuma tahta al-abwab yanzu kaga in kana son ka fahimci hadisi da dama wanda suke magana kan wani abu wani hadisi guda sai baka wahala amma da zaka fahimci cewa a yanzu ina dauko sahihul bukhari in hadisin aqida ne ai yayi babi na aqida sai in bincika yayi babi na wahayi sai in bincika cikin wahayi yayi babi na al-maghazi wajen yaki sai in tattaro hadisan yaki to haka zan bi cikin kowanne littafi inda ya kawo dan su hadisai sai in yi su in bambanta su idan fiqhu na sai in diba cikin as-sunan babul wudu kowanne a cikin sunan akwai babul wudu akwai babu kaza akwai babu kaza can zan tattaro hadisan da suke da alaka da wannan mawdu'i to kaga haka zai saukaka maka tattaro hadisan da suke magana akan wani abu ina fata an fahimce ni wanda zai tattaro maka hadisi 100 ko 200 akan wata mas'ala ina fata ana fahimta ta yawa ko kuma hadisin da yake bayani kan falalar wani abu ko falalar wani sahabi ina fata an fahimce ni kaga zaka same shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani in ban manta ba yayi shi dai ne ya bincike akan ahadithus sham fadlus sham hadisin da suke nuna cewa sham tana da daraja ingantattu ya fitar da su Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti ya fitar da wato ahadith fi fadli sayyidina Muawiya wadan suke da alaka da sayyidina Muawiya to haka ne malami zai iya dauka wani mawdu'i ya tattaro hadisan da suke magana akan su dan a fahimci qadiyyar da kyau in ba haka ba wani lokaci sai a fahimce ta a gurguce wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
na'am wa iyyakum
malam muna tambaya game da menene fawaid na dirasatul mawdu'iyya fil hadisin nabawi
to dirasa ta fa'idodi suna da yawa na farko zai sa fahimta za ta yi kyau domin rashin karatun hadisai da fahimta mai kyau zai iya kai ka kai aiki wanda bai da kyau musamman mutumin da yanzu bai san ka'idodin shari'a ba kaga nassoshin da muke mu'amala da su suna da wato sigogi daban-daban da ake aiki da su akwai nassi wato min haythu thubut wad dilala shi nassi ana karatun shi ne ta fuska guda biyu athubut ya tabbata ko bai tabbata ba ad dilala shin abinda ake so a kafa hujja da shi a nassin akwai shi ko babu to za a samu nassi thabitun sannan kuma thabitud dilala ko zahirus thubut zahirud dilala ya tabbata kuma dilala shi ta fito a fili tabbatar ta ce yanzu misali qati'us thubut qati'ud dilala yanzu idan muka duba alqur'ani yake cewa wa aqimus salata a tsaye da sallah wanda aya tabbata ta bamu shakka dan mutawatir ce kuma kowa san sallah ake nufi kaga nan an yi umurni ne da ai sallah kaga wannan bai bukata nassin ya tabbata kuma ma'anar ta tabbata to yanzu a cikin alqur'ani za a iya samun zahirut athubut amma zanniyud dilala ya tabbata amma dilalar shi tana da matsala yanzu misali da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru matan da aka saka za su abin nan zauna idda su yi jini uku ko haila uku kalma ta alquru tana nufin tsarki a larabci kuma wani lokaci tana nufin haila ko mu ce tsarkukuka da hailoli tunda jam'i ta zo kawai ne ce an yi kuskure anan to amma cikin su wanne ne zamu dauka kaga dole nan zanniyud dilala ne dole guda zamu dauka wadansu malamai suka ce ana iya aljam'u bainahuma ko da jam'u an kai dai dole sai an san ma'ana tana dauka ma'ana guda biyu ina fata an fahimce ni to sannan kuma ana iya samun nassi an gane ko wato zanniyud thubut zanniyud dilala hadisin da ana zaton ba a tabbatar da ya tabbata ba kuma ma'anar shi ba ta tabbata ba yanzu a samu hadisi hasanul ligairihi hasanul ligairihi akwai sabani wadansu malamai su ce a su a wajen su ya inganta wasu su ce a ko an tattara an yi shi bai inganta ba to kuma sai zaman to kalmar da a cikin shi tana daukar ma'ana biyu ko uku ko hudu kaga wajen tabbata shi bai tabbata 100% ba wanda zamu zo bayani kan magana hadisan da ake sabani kan su a can cikin bayani muhadara ta gobe Allah ya kai mu da rai amin amin sannan kuma ko ku a samu hadisi wato zanniyu thubut qati'u dilala hasan li ghairihi ne ma'ana wasu malamai sun ce ya inganta saboda fuskokin sa daban-daban da yazo hanyoyi wasu kuma sun ce a bai inganta ba amma can wajen ma'ana kuma yana dauke da kalmar da ma'ana guda take dauka to kaga dole sai ka karanci irin wannan zaka iya fahimta yadda zaka fahimta hadisi kuma hadisin nan ka dubi sharhukan da malamai suka yi magabata sannan ka duba ka gari shin an shafe shi ko ba a shashe shi ba shin hukuncin shi na nan ko an takaita shi kaga duk waɗansu abubuwan da dalibai ilimi su ba su kawo su da sun dauki gundarin larabcin hadisin ba su tana yawa ko gundarin larabcin ba su fahimta ba balle su amfani da dilalar shi ta tabbata ko ba ta tabbata ba sannan shi hadisin nan an yi naskhu din shi ko ba a yi ba an yi takayyidin shi ko ba a yi ba kawai zabura ɗin zai karanta wannan hadisi ya ce zai bada hukunci to kaga sai fatawoyi su yawa waɗanda ke kawo rudani a cikin al'umma Allah ya yi mu nasari wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin
wannan kenan shine fa'ida ta
dai daga cikin fa'idodi ba wai ba guda ba fa'idodi yake bayarwa saboda duk maudu'i zai sauƙaƙa maka karatu yanzu misali na so in yi karatu kan wani abu idan na tattaro hadisan gaba ɗaya da suka yi magana kan shi ko ni kuma cikin babin da ya yi magana kan shi ni tattaro hadisi yanzu misali in dauko sahihul bukhari babu sala sahihi muslim babu sala sunanu abi dauda babu sala sunanu tirmidhi babu sala sunanu kaza babu sala sunanu kaza babu sala kap sai ka iske yanzu zan iya hada hadisi 500 a lokaci ɗaya wanda ke magana kan abu daya to in ban san irin yadda ake haka gaba sai abin ya bani wahala ban sani ba ko an fahimta yawa yana sauƙaƙa ma mutum bincike na ilimi sannan yanzu misali an ka ce hadisin da ke magana kan kaza wani ya rawaito shi wani ya rawaito shi duk sai in tai indibi sanadin sa tana yiwa ya inganta duka tana yiwa bai inganta duka ba tana yiwa tautu fuska ya inganta tautu fuska bai inganta ba zai sauƙaƙa maka bincike ina fata an fahimci kuma addirasal mawdu'iyya ba nan ta tsaya ba bayan aqida da ibada da akhlaq ana iya addirasal mawdu'iyya kan sahabi yanzu musnad na Imam Ahmad shi galibi bai yi shi akan tsarin fiqh ba bai yi shi akan tsarin aqida ba bai yi shi akan tsarin ibada ba yayi shi ne akan tsarin riwayoyin sahabi
kawai
riwaya ta Ibn Abbas sai ya jero su kenan yanzu ina iya koma cikin riwaya ta Ibn Abbas akwai mai alaka da tafsiri akwai mai alaka da abin nan fassara alqur'ani akwai mai alaka da sallah akwai mai alaka da aqida akwai mai alaka da kaza shi dai ya kalli wani sahabi kenan idan ina so in tattaro riwaya ta wani sahabi ina iya in tattaro su gaba daya ina yin ci riwayat ibnu abbas fi sahih al-bukhari riwayat abdullah ibn mas'ud fi sahih al-bukhari kaga wannan bincike ne zai fadada min damar da zan yin bincike in kuma kan masaloli na tunda su masaloli ana kallon ilimi ne ba kallon rawi ba sai a koma kan ahadithu kaza ahadithu al-aqida ahadithu sala ahadithu zaka ahadithu sawm ahadithu kaza ka sai ka tattaro su wannan zai baka damar nan da nan kai bincike mai yawa idan kana da maraji' da masadir kana da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka
eh cikin lokaci kadan sai ga Allah ya taimake
yawa ina fata an fahimci wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri
amin amin
wannan kaifiya dirasatin mawdu'iyya
so kaifiya ta dirasal mawdu'iyya abu ne mai muhimmanci ya ake yi ayi hadisi karatu na mawdu'i mun fadi cewa kana iya kallon hadisan aqida kana iya kallon hadisan sallah kana iya kallon hadisan zaka kana iya kallon hadisan azumi kana iya kallon hadisan aikin haji kaga wannan dubbin ciki na kana iya dauka wata mas'ala daga cikin mas'aloli hadisan tafsiri ka dauka cikin sahih bukhari kai musu dirasa mawdu'iyya cikin sahih muslim sunan duk inda aka kawo fassara ta hadisi ta alqur'ani a cikin littafin hadisi sai kai dirasa su kaga wannan bincike ne mai yawa to amma yanzu idan muna son mu yi hadisi ad-dirasa al-mawdu'iyya muna buƙatar abubuwa zan dan bada misali daya akan abubuwan da akan su ne ake tafiya muka ce ilimi yana da in za a mawdu'i ana buƙatar tambayoyi guda shida na farko akwai man na biyu akwai ma na uku akwai aina na hudu akwai mata na biyar akwai kaifa na shida akwai limaza duk mawdu'in da za a yi a duniya in dai ana son ko magister ko doctora ko binciken yan sanda ko binciken jujoji ko bincike a jami'o'i ko bincike a wata mas'ala ko qadiyya ko wata mushkila ko a wani lamari gaba ɗaya akan waɗannan abu mai ke tafiya ban sani ba ko mun fahimta to shi man yana nufin wane ne yanzu in ana baka labari a BBC an kace maka shugaban kasa kaza ya tafi wuri kaza tun daga nan man ta fito sannan da aka ce masa shugaban kasa sifarsa ta fito to idan aka ce ya je kasa kaza kaga aina ta fito mata in an ce maka jiya ya je kaga mata ta fito sannan an kace kaifa ya tafi ta kasa ya tafi ta jirgin sama cikin mota limadha dan bi ya tafi ya je ziyara irin ta abinda ake cewa ziyara aiki ko ya je ne neman lafiya ko ya gudu ne ko kaka to kaga duk labari ya dauke da wannan to duk binciken da ake yi mafi yawanci sai ka iske manta canye binciken ka baka sani ba
gaba dai
to yanzu misali ni ce zan yi bincike kan Abu Huraira sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam in ni yi bincike kan rayuwarsa da yadda ya rayu da yadda rutu hadisi ma bincike ya kare to sahabi nawa akwai ka gani in ka dauka cikin al-isaba fi tamyizis sahaba Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo sahabbai da dama to in ka dauki sahabi guda kai binciken rayuwarsa a cikin littattafan da suka kawo bayani kan sahabbai kaka
gaskiya
Ibn al-Athir yana da usdul ghaba fi ma'rifatis sahaba an gane ko nan ma man duk sahabin da kaga an kawo manta ake nufi da shi so akai ka san wane ne wane al-isti'ab na Ibn Abdul Barr man wane ne duk sahabin da anka kawo sai ka gani shi shine wani dan wani shin ya tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba ƴaƴansa matansa jihadinsa haji nawa yayi fatawoyinsa daga nan bincike ya kare to kaga kenan ashe hedu bincike 1000 gare mu na sahabbai suna jiran mu ban sani ba ko an fahimta to idan muka ajiye wannan muna da tabi'ina wannan suka musulunci aiki muna da tabi'i tabi'ina a kowane karni na musulunci muna da malaman da suka yi aiki to kowanne ka dauki man malami 1000 nawa akai a zamani su wuce musamman manyan malamai nawa ake yi a duniya to kowanne daga cikin su kai dirasa kan rayuwarsa cikin muhaddisina akwai cikin mufassirina akwai cikin fuqaha'u akwai mutum guda in ka dauka sai shi canji lokacin ka ko malaman wani zamani ko malaman wani yanki ko malaman wani gari ko malaman wata aqida ingantatta ko da ba ingantatta ba ka nuna bannar da suka yi ma musulunci kaga daga nan dirasal mawdu'iyya zata taimaka ma dalibi ta bude kwakwalwarsa yadda zai iya yin bincike mai yawa na fata an fahimci kuma kowane mawdu'i aka kama da ka azo dan nan guda shida yanzu bincike ya kare yanzu ina fata an fahimci Allah ya ce muke to yanzu idan muka zo man wane ne daga nan waɗanda sun karwaito hadisi tunda wannan magana ne kan hadisi sai ka bi su haddathana wani an wani an wani an wani an wani sai ka bi su in za a dirasal mawdu'iyya wani zaka shi wasu littafin hadisi ma suna kawo ka kowane rawi da inda ya rayu da kasancewa shafiqa ko ba fiqa ba to kaga wani nan man ta shigo ciki wane ne shi tabi'ina ko tabi'i tabi'ina ne yayin rayu adali ne ko ba adali bane sai ka bi duk malaman da suka ruwaito wannan hadisi ta wannan fuska in ka kai duk kaga sun inganta kenan yanzu an samu mataki man ta farko to sai ka tai zuwa ga man ta gaba shine cewa shin su wane ne cikin hadisin da wane ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci za a nuna maka a arabiyun balarabin kauye to in ka tai cikin littafin hadisi sai ai maka sharha sai a ce maka a'a tana yiwa in an cin musulunci wane na dan wane daga wuri kaza fito ban sani ko ka fahimta kaga wannan dirasa ce mawdu'iyya ta sanin su wane ne abin suke cikin hadisin tunda wani lokaci za a kama tun da sunansa wani lokaci za a kashi da wata sifa a ce maka Abdullah to cikin su Abdullah ibn Umar ake nufi ko Abdullah ibn Mas'ud ko Abdullah ibn Zubair ko Abdullah ibn Umar ko Abdullah ibn Abbas ka gani wannan dole sai ka koma cikin sharha wani lokaci za a gane wanne daga cikin su ake nufi to kaga kakkata ka dauki wata
magana na Abdullahi din yawa gare
su to kaga dole idan zaka yi hadisi dirasal mawdu'iyya bayan kasar rijalul hadith to mutanen da aka yi magana su cikin hadisi ya kamata ka san su ko su wane ne to bayan wannan ka kare da man ka tai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama zaka gane cewa to in hadisin sani waye shi shine wanda Allah ya bada mai yayi bayanin yadda musulunci yake kinan bai dace ba a ce maka hadisi ya zo daga wajen shi ka ce baka yadda ba domin shi ne Allah ya turo yayi bayanin yadda addinin musulunci ya kamata ya kasance duk bayani zai zo bayan bayanin shi duk bayanin da ya saba bayanin shi ba bayani bane a musulunci amma to yanzu mun samu wannan sai mu tai zuwa ga ma sifofi waɗanda suka ruwaito hadisin nan da su muke farawa me sifofinsu kaga ya kamata mu san sifofinsu adili ne ko ba adili bane sifarsa don shi ne malaman hadisi suka damu da shi majhulun ne ko ghairu majhul dan an ce majhul an san shi a cikin ilimin hadisi mutumin da ya ake raf'ul jahala akwai maganganu da dama idan mutum uku suka ruwaito riwaya gare ka baka san jahil ba a jahilce ka ba ko sai sun kai mutum goma ko abin da ya kama da haka magana ce ta malaman hadisi to sifofin ka ada su a san su shi yasa zaka jin wani malami an kira shi al-bazzar yanci al-bazzar an fahimce ni daga abin da ne biz ko baz wani kyallaye saboda malami ne mai yawan sai da kyalle
shi yasa aka ce mishi bazzar
ina fata an fahimce ni to kaga wannan yana daga cikin abin da zai sa ma in akwai wani wanda ba bazzar kin ba shi yasa zaka ga malaman hadisi ana bambanta su wani sai ka ji an ce mishi al-a'raj gurgu duk da yake malamai sun ce in ba a gane shi da sifa in ba wannan ba to sai a ce mai al'araj in kuma ba haka ba ana ko sifar da ake gane shi to bai dace ba saboda wannan kamar kai ga kamar tawaya ce zuwa gare shi ko al'ama makahu ina fata an fahimci ni to kaga wannan zai nuna baka kuma zai baka karatun cewa ashe malaman hadisi ba zaman suke ba kowanne daga cikin su suna da tashi sana'a akwai mai noma akwai dan kasuwa akwai kaza wanda ba shi ke nuna malamai su yi zaune ba in dai malami ba kamar karantarwar da yake yi albashin shi ba zai ishe shi ba to in yana yiwa ya kama sana'a sai ya kama sana'a ya kebe lokacin da zai ba mutane karatun addini ba kuma ya koma sana'a ita kadai ba a ya kebe lokacin Allah
kina araba hannu
araba hannu tunda abin da ke kawo mu da matsaloli yanzu a yanzu mutane suna neman taimako game da aikin addini kuma ba sa samu karshe sai su je su ci ga yaudara kaga sai su bata aikin su kuma addini sai su bata suna addini sai su jingina ga wani wanda mutumin nan tana yiwa shi addini bai sha mai kai ba tunda in yana da kishin addini ne ya nuna maka to wani bari in taimaka maka kai kasuwanci duk wadannan abubuwa ko isu ba sani ko an fahimta to sifofinsu zaka ga cikin littattafan hadisi wani al-bazzar al-kaza 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 sifofinsu daga ciki kana ina ce maka ga yankin shi ad-dimashqi al-makki al-madani al-kufi al-basri al-misri al-ifriqi duka zaka ana fadin yankin shi ina fata an fahimce ni to kaga wannan sanin sifar rawi yana da muhimmanci sosai
kenan babu lahi kai mala a danganta mutun da sana'a shi ko kuma a danganta shi zuwa ga garin shi
yawa
da abinda aka gane
yawa to ai don a gane ka ne kuma in ba dan da kai yori waya hadisi ba ina ro mutane da kai
wallahi kai haka nan na
eh ina ro mutane da kai ai ba sai an san yankin ka ba dama yi mu addini hidima shike sa a bincike ka don a san ana karban magana ka kuma za a karba ba musamman ilimin hadisi shi dole sai a bincike shi qur'ani mutawatiri ne amma shi hadisi yana buƙatar dole sai a bincike in magana fiqh ta kuma ba dole bane za a karba adibi kaidodin shari'a amma shi hadisi ne dole sai an san ingantattu da sun karwaito shi ko adillai za mu ci shi aha to yanzu sai mu tai zuwa ga aina a ina aka karwaito wannan hadisi shi yasa shi imamul bukhari yake kura da aida da mata
imam bukhari
eh tunda ya ce sai ya samu al-mu'asara shine zamani guda kuka yi da mutum kina yanzu kafin mu kai yarda hadisin wane ya zo da na wane shi ma muslimi ya yarda al-mu'asara ita ce mata yanzu na ce na rawaito hadisi ga wane sai a tambaye da wace shekara ce tunda zai an ce wane nan sai da shekara 100 sannan zai zo duniya to ai kaga zan can a ce na yi riwaya gare shi ai bai kota su ba
gaskiya kai tunda ba koyi lokaci guda
ba koyi lokaci guda ba
kwarai
kuma ba da wallahi da na yi min wasiyyan nan ba
tunda gabanin mutuwar shi sai an ka shekara kusan nawa sannan ka zo
yawa to kaga abu ne mai muhimmanci
kwarai
to sannan aina a ina ne ita aina tana da alaka a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan hadisi a yakin tabuka ne a madina ne a makka ne kafin hijira ne bayan hijira ne dan saboda a san hadisin an shafe shi ko ba a shafe shi ba za a yi ki da shi aina shi imamu bukhari ya ce sai ya yashtaritu liqa sai sun haɗu to aina sun ka haɗu kaga a wajen su kenan dole abu ne wanda sai ya tabbatar da shi sun haɗu gari kaza a aikin haji suka haɗu ko a gari ko a makarantar sa ko a idan ne suka haɗu shi sai ya bi diddigin wannan ina fata ana fahimta ta to kaga wannan yana daga cikin addirasa al-mawdu'iyya bayan mun samu wannan sai mu samu kaifa ta yaya ko kakani wani tsayuwa sun haɗu da wani a jirgin ruwa a wancan lokaci babu jirgin sama balle mu ci jirgin sama ko sun haɗu ta hanyar tafiya aikin haji to wannan bayan wannan sai kaifiyya ta aljam'u ya zan hada hadisai zan duba cikin kowane littafi inda dai nake sa tsammanin zan samu yanzu kaga in fiqh na akwai malamai irin su Ibn Daqiq al-Aid sun yi ahadithul ahkam sun tattaro hadisan da suke dauke da hukunci misali in muka duba bulughul maram na Ibn Hajar al-Asqalani ya tattaro hadisan da suke da alaka da hukunci na fiqh an gane ko idan muka duba misali koko littafan da suka hada littafai daban-daban kamar Jami'ul Usul wanda ya hada Sahihul Bukhari da Muslim da hadisan su da sunan da Abi Dawuda ya tattaro su kenan in kana son ka ga hadisan da suke cikin wadannan littafan kai sai in kana da wannan kana iya koma ka gani ko akwai cikin su ko babu ina fata an fahimce ni to kaga yadda aka yi tsarin littafin yana da kyau ka san kan mene aka yi shi wannan littafin shin hadisan mene aka tattaro a cikin wannan littafi yanzu misali akwai hadisan da suke da alaka da tafsiri ko asar shi yasa yanzu akwai musu'atu tafsiri bil ma'thur wanda malamai doctor ustaz doctor Musa Idu Tayyare ke shugabanta duk wani asar wanda suka cimma da wanda ban sani ba ko abin nan sun bincika tsakanin wanda inganta ko bai inganta ba dan littafin bai shigo hannu na ba amma dai insha Allah na ba da sako a su min littafin
insha Allah
an gane ko yana da tsada da san dai Allah dai ya taimake mu na ba su a kawo littafin an gane ko to kaga littafi ne wanda yake mujalladi 24 nan ilimin hadisi na amma mai alaka da mi da fassara alqur'ani asarakin da sun ka inganta da ba su inganta ba to kaga wannan kaifiyatu jam'ul athar kenan to kaga wannan kaifiya ce ta yadda za a hada mawdu'in da kuma abin da yake da alaka da mawdu'in na athar bayan wannan sai mu tayi ga abu wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske shine limaza dammi wannan yana daga cikin abin da ke sa da yawa daga cikin dalibai sai su abka cikin tashin hankali shine abin da ake kira limaza cikin qur'ani ana kiransa asbabun nuzul dalilin sabkar aya mun yi bayani kan wannan ko to shi ko hadisi don mi na aka fadi wannan hadisi mi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan hadisi shine ake kira asbabu wurudil hadith dalilan da suka sa hadisi ya gitto an gane wannan da ke ko to in baka duba littafan hadisi da nashar hadisi baka sanin dalilin da yasa akai hadisin kaga hukuncin da zaka basuwa gurguntaccen hukunci malamai suke cewa wanda malami a duniyar musulmi wanda aka sani dai wanda ya fara nabbaha malamai ga muhimmancin asbabu wurudul hadith tunda akwai su amma a maida hankali kansu ayi karatu kansu su kadai abu ne wanda yake wani lokaci hankali bai kawo shi akwai wani malami da ake kira Sirajuddin Al-Bulqini shi ya fara nabbaha malamai cewa ya kamata ayi bincike kan wannan ina fata mun fice ni ma'ana yayi tambihi kuma ya nuna muhimmancin wannan abin ina fata an fahimce ni har suke cewa kamar ma ana ganin shi ya fara wato ta'alifi a cikin sa akwai wani littafin sa mahasilul istilah an gane ko wa tadmini kitab ibn sallah yana da littafi da ake kira muqaddima sai ya hada su an gane ko ma'ana ya hada ta da ya kara da wani abu saman nashi to imamu sakhawi da daga cikin malaman hadisi ne kuma da ilmul qira'at an gane ko wanda muka ce yayi alfiya cikin ilmu mustalah al hadith fath al mughith imamu sakhawi da yazo bayani kan asbab na wurud al hadith domin an ce wurud jitto wa hadisi daga warada yariduni walan ma warada ma a madyana ba a ce asbabun nuzul ba saboda ba hankalta mu shi hadisi an ce an sabkar da shi ba shi nuzul an sabkalli aya ta sabka to amma da yake hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake fadarsa da umurnin Allah tunda ba umurni ake kawo ba a ce kace wani lokacin wato za a bashi ilhama ne to shi yasa malamai suke asbabu nuzulul hadith sai suka ce asbabu wurudul hadith dalilin da yasa hadisi ya tisgo inji malaman zauri ko gitowa ko zuwansa ko dalilin fadarsa an gane ko to shi malamai imamu sakhawi sai yake bada labarin cewa wannan ilimin akwai muallaf kusan guda fiye da 100 da akai kan wannan asbab wurudul hadith
fiye da 100
to nawa mutun ya sani
ko guda
to amma malamai suka ce to duniyar musulmi muna da littafai aji da yan ce 100 kaga wanda zai iya cewa ƙarya ne ko abin da kamar haka na farko shi fannin sa ne yana kula da ilimin hadisi na biyu waɗannan littafan ba dole bane su mu same su saboda daulolin musulunci an yaƙe su Andalus an yaki musulmi Baghdad Tatar sun zo sun yaki musulmi sun rusa daularin musulunci Turkiya an rusa daula ta musulmi wanda bata kai shekara 100 da faduwa 1923 zuwa 1924 nan Sokoto sun zo sun rusa duk kasashen musulmi an yake su al'ada ce ta makiyi idan ya yaki kasar ka zai kwashe littafanka sannan kuma zai kone saura to kenan kaga tana yiwa suna daga cikin littafan da aka kona na biyu akwai littafan da har yanzu ba a buga su ba suna nan rubuce in ka zo zaka iske cikin makhtutat ya ce makhtutat littafin da an buga shi a hannu amma yanzu a buga shi ba ta hanyar na'urori ko nan Niger muna da irsh abinda ake cewa irsh mai wurin da ke kula da su ko na turawa ko wanda ba na turawa ba musamman na abinga to yanzu wadannan littafan saura suna hannun turawa yanzu idan muka diba littafin imamu al-mawardi al-hawi fi fiqh al-shafi'iyya mujalladi 40 ne amma da aka yi neman cikakken shi a duniya rasa aka yi ko da aka je America sai ga littafin
America.
Eh su suka aje shi a musée kin nasu gidan abin nan aje kayan tarihi. Kuma su ba Saudiya shi suka hada sai da Saudiya ta ba su dala 100,000.
Sannan sun
ga $1,000,000. Sannan suka bada shi aka je yanzu an yi tahqiqin sa a jami'atu ta Ummul Qura. Wanda Sheikh Ustaz Dr. Ibrahim Saud Ibrahim Shuraim shi yake jagoranta wannan kismi yanzu aka rarraba shi aka ba dalibai sannan aka yi tahqiqin sa. Salimci yayi yawa. To kaga tana yi wa dangane littafan da ya fada. Saura duk sun harkata irin wannan hanya.
Ba irin wannan hanya ba. Tun gabana a kullo da wannan.
Madalla. To yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan. Sannan in ka diba cikin littafin Al-Fihras na Ibn Nadim ya kawo littafin duk in kana son ma ka samu tarihin littafin Muslimci kuma cikin Fihras na shi. Zaka iya ganin littafin da yayi bayani kan su da yake shi Ibn Nadim musulmi ne abinda muke cewa ta musu zato. Amma yanzu a tarihin ilimin littafin Muslimci gaba ɗaya littafi wanda mustashriqun suka rubuta ma shine mafi girma. Mustashriq Almani Karl Brockelmann ake kiransa. Dan kasar Almani ne shekara 50 yana rubuta littafi guda. Yanzu ma sai da makamci lokacin kayan mashi mutu. Shi yasa ake kiransa Shahidul Adab al-Arabi. Yanzu da yawan malamai ma suna kafa sai an koma cikin littafin a gane kaza saboda littafin sun sace su. Amma su da suke su suke ga hannun su suna iya ce maka littafi kaza na wani littafi kaza na wani. Ina fata an fahimci ni Karl Brockelmann. To sannan kuma akwai idan kana son ka san hadisi ko aya al-mu'jam al-mufahris lil ayati al-Qur'an al-Karim akwai al-mu'jam al-mufahris li al-fadhil al-hadith duka waɗanda littafai da suke koya maka lafazi kaza na hadisi yana wuri kaza ko yana wuri kaza to kaga irin wannan cewa akwai mu'allaf guda 100 ba abin mamaki bane ina fata an fahimce ni to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san shi amma ga wasu daga cikin littafan da malamai suka kawo waɗanda ma sun yi littafai akai kaga na farko akwai wani malami da ake kira wato abin nan Imam al-Ukbari Imam al-Ukbari ina fata an fahimce ni yayi littafi a cikin asbab al-urud al-hadith sannan kuma akwai Imam Abu Hamid an gane ko al-Asfahani shi ma yana da littafi a cikin ilm asbab urud al-hadith sannan kuma akwai wani malami da suke kira al-Husaini al-Dimashqi an gane ko ibn hamza al-husaini al-dimashqi shi ma yana da littafi a cikin asbab urud al-hadith ya sanya masa suna al-bayan wa at-ta'rif fi wato asbab urud al-hadith al-sharif littafi ne wanda yayi shi akan haka imam as-suyuti yana da littafi al-lam'u fi bayan al-asbab imam as-suyuti wanda shi littafin ma ina da shi a gida to kaga rashin sanin dalilin da yasa hadisi ya gito in ba ka koma cikin ka san da yadda ake karatun yadda ake gane dalilin da yasa hadisi yazo nabi in ka koma cikin littafai na sharhin hadisi galibi shi sama Imam Suyuti yace shi abin da yasa malamai ba su cika rubutu kan shi ba kamar a yi magana da yayi cewa saboda mafi yawanci abin da ke sa hadisi yazo cikin sharha malamai suna bayanin sa ina fata an fahimci to kaga wadannan littafai da suke bayanin yadda ake to shine nan limadha tana da muhimmanci ka san dalilin da yasa hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fade shi ka ji sharhukan da malamai suka yi kafin ka zo zuwa ga bayanin hukumci-hukumcin da ke cikin shi amma saboda rashin yi ma hadisi irin wannan karatun da ka'idodi na shari'a wannan hadisi an yi taqyidin shi ko ba a yi taqyidin shi ba mutlaq ne ko ba mutlaq ba tunda shi asbabu rudul hadith fa'idodin sa suna da yawa zai nuna maka wannan hadisi an yi taqyidin sa ko hukuncin shi bai tsaya akan wanda hadisin ya zo gare shi ba a'a ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimci ni wani lokacin kuma dalilin da yasa hadisin ya zo misali ana buƙatar ka san shin hukuncin ya takaita akan shi mutumin da ya zo da mas'alar
ko a'a
ko ba haka ba sannan kuma daga ciki a'a ka fahimci ma'anar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nufi daga ciki in akwai kalmomin da baka fahimce su ba malamai cikin sharhi su baka bayanin su kuma su dauke maka iskal dan kakka zo ka fahimci abin ba daidai ba to kaga duka waɗanga abubuwa rashin wani lokaci kaga dai ba mu da littafai tunda kaga yanzu musamman makatib suna taimakawa idan malamai ba su da kuɗin sayan littafai idan aka yi maktaba babba abinda larabawa suke yi kaga zai taimaka wannan maktaba kin idan ma baka da littafi zaka iya zuwa ka dauko wannan da wannan kai bincike kuma ayi tsaronta dan kan mutane su rinka fita da littafai abu ne yana da kyau amma kaga su turawa mi suke yi sai su yi maktaba wanda kowa na iya zuwa ya yi amfani da ita ta jama'a in kuma Allah ya baka halin sai littafai sai ka saya amma wannan ba mu kula da shi ba galibi amma dai alhamdulillah yanzu akwai wayewa duk jami'at yanzu aka iske suna da makatib yanzu ka diba jami'a ta sayi tana da maktaba wadda la ba'sa biha dalibai suna zuwa suna abin nan in ka dibi duk jami'a da za a yi a duniya inda babbar ce zaka iske akwai littattafai yanzu kaga a jami'a ta Madina akwai maktaba musamman in muka duba yanzu a Sudan da kun ka zamana akwai maktaba jami'a ta Afrika ko makatib za a ci
madaris din ma'ahid din
akwai ko lisai ko makaranta ko ci ita kamata a ce akwai littattafan da zaka zo dalibi ka rinka yin karatu don ka fahimci al'amura ko su ture ha amma inda ba jami'a ba yanzu Leopard Sédar Senghor dan kasar Senegal kin nan wanda ya zama shugaban kasa ya aje ya koma Faransa wanda dai shine daga cikin manyan masana Faransanci a duniya a zamanin sa mutum 40 kasan su suna da kujera ta mutum 40 wanda su kadai ne suka fi kowa jin Faransanci a duniya ana kiran su les immortels wanda ba su mutuwa idan mutum guda ya mutu za a nemo wani mutum a duniya a saka a wurin to shi yana da babban maktaba yanzu a Faransa a Paris waye ce amfaruwar ita mutanen Faransa da yan mutu shikenan yanzu kun sun dauko gawa sun kama mutanen kasar Senegal sun kwashe amfani ban sai ko an fahimta to kuma ana samu yanzu akwai makatib wadansu wani wanda adda markas sai ka iske yayi neman taimako an gina mishi maktaba kuma kwadakin nan ma ko in ce a shekaran nan da ta wuce ko shekara biyu a Maradi na ji an yi bude maktaba ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wadda kuma maktaba ce tana da girma kuma ana kawo littattafai a cikin ta to amma abin ba mu sanya tsaya anan
gaskiya
ina fata an fahimce ni muna fatan abin ko wace jaha ko wace makaranta gurguro ta zama to tana da maktaba wadda za ta taimaka ma malamai tunda wadansu ba su da kuɗin da za su yi wadansu littattafai an gane ko to wannan abu ne mai muhimmanci to kaga rashin littattafan ya cuta muna
wallahi ya cuta sosai
an gane ko kuma malamai wadansu ba kowa ba ko ne malami adda hali ba balle ya sai wani littafi tunda yanzu kaga ina gaya maka yanzu kaga at-tafsir al-mawdu'i da nake gaya maka li lukhbatin min al-ulama jaka 150 yake
ni malami na da shika 150
to ko akwai su kasan dai mallan sai mallan yanzu jaka 150 in ya duba kusan kuɗin buhun shinkafa 12 na dan bin sanki ya za a yi shi kasuwa littafi lahiya kake ga yan noma shi da bukatar shi dauki yan noma in kuma mallan ya ga wata zawara wadda ya kamata abin nan ba sai akai mata jaka 50 ba a bata jaka 100 ta kaya kawai abin nan wata zawara wadda ko kuma ma in ma budurwa ce wadda take mai sauki sauki irin ta malamai ragon mallan ga mai ga arha to kaga wannan matsala ce wadda ke ya kamata a ce mun dube ta
hakomi
da komi mallan to mi shi kai ko yanzu ba ana yin shi ba inda ka samu daidai da kai ba wadda ta gawurta ba wadda sai an kai miliyoyi iyan masu jiji da kansu su wadannan da ban suki ina fata an fice ne to kaga dirasal mawdu'iyya littattafan da muke bukata muna bukatan maktabobi idan aka samu maktaba mai girma za ta rage matsala ta binciken ilimi yadda dalibin ilimi zai iya zuwa bincike amma in babu wadannan makatib sai zaman to malaman da ka taimaka ma addini su kansu littattafan su galibi sai an samu sarari na ko wani ya taimaka ya sai musu to kaga in ma ba ku yi maktaba ba ya kamata a ce malamai waɗanda ke tsaye suna da awa an san su da kokari ana tambayar su malam wani littafi ya kamata a siyo akwai wani abin nan cikin ƴan uwa shi inda taya maka zai tambayi malami me kake wani littafin da kake so
iko Allah
in ka faɗa ka sai siyo maka littafin ya kawo maka ya taimaka ma addini ta wannan fuska to kaga irin wannan tunanin ya kamata a ce muna da shi
ya bar sadaqatul
jariya gare shi kuma ga al'umma to Allah dai ya gane da mu dan haka asbabu wurudul hadith kin nan abu ne wanda yake mai muhimmanci ya kamata a ce an yi karatu kan shi an sallata tafai kan shi kuma ana bincike kuma ana bude makatib saboda ilimi ya dauki cikin al'umma eh Allah ya taimake mu wallahu ta'ala a'lam
gaskiya ke wannan saboda babban abu ne wanda yake saboda ku ba ko in ba dukiyar ta in ka bari baka san ina hannu ne hannu za ci
amma
in ka gina maktaba ka aje kaga ko bayan rayuwa
wallahi malam fili guda aka samu kare meter 800 ko meter 800 aka hidda meter 400 aka yi maktaba aka nemi taimako tunda akwai wanda suke taimakawa irin kasar Saudiya da kasashen Larabawa su bada taimakon littattafai aka dibi littattafan da babu ko jama'a ma a masallaci aka nemi taimako gare su aka je aka siyo littattafan nan iyan ku ne za su yi karatu da jikokinku kuma wannan maktaba kin ba dole ba sai an je an sai fili ya kamata a ce hukuma ta taimaka ta bada fili tunda aiki ne za a yi ne wanda zai amfani al'umma sai ya rage muna nauyi kuma ya taimaka muna
kuma kun baki hukuma ma an taimaka saboda an rage miki saboda in babu aiki
ba ma wannan ba akar makallawo in babu ce karatu nagari nan na matsala take
matsala babba
sai fitina ta zo wannan fatawa ta zo wannan fatawa ta zo wannan fatawa amma in akwai damar da malamai masu ilimi na Allah kuma masu tsoron Allah waɗanda ba su da kwadai su tashi su yi bayani kuma ba su da tsoro su faɗi abin da Allah ya ce kaga sai ka iske da yawan fatawoyin nan sun bace waɗanda ba su da kyau kuma koda an yi to ba su da tasiri tunda an zo an faɗi abin da yake shine daidai ina fata an fahimce ni to wannan kuma duka abubuwa ne wanda sai zuwa gaba saboda wayewa al'umma abu ne wanda bai zuwa lokaci guda Allah ya kama mu kuma muna ganin ci gaba tunda ga makarantu ne suna karuwa ga makatib ga kaza ga jami'a yanzu gashi nan muna kokarin samun jami'o'i yanzu a Niger ma jami'a ta musulunci sun fi guda 8 to kaga wannan duk ci gaba ne ana ta samun gane ilimin addini a karance shi a fahimce shi da kyau to kaga dalibai kuma suna fantsama wadansu su je a zaure ko soro su dauki karatu an gane ko wurare wani ma ya bar garin su ya je Sokoto ko ya je Kano wajen neman ilimi wajen soro ko Zaria ko abin da ya kama da haka wasu je Mauritania wasu je Mali wannan kuma dama ce ta ilimi ya habaka to kaga abubuwa ne suna kyau ga jami'o'in kasashen Larabawa suna daukar dalibai Saudiya tana dauka Kuwait tana dauka Morocco tana dauka Tunisia tana dauka Libya tana dauka Misr tana dauka an gane ko ga sunan dai kasashe daban-daban to kaga za su dauki dalibai irin su Malaysia wadanda ba kasashen Larabawa ba irin su Turkiya ina fata an fice ni kaga za a ga ilimi ya fa dadda cikin al'umma idan ilimi ya yadu duk wasu kissoshi na ƙarya da wasu hadisai na ƙarya da wasu fassarori na ƙarya an gane ko da duk wani abu wanda bai dace da addini ba in ga ilimi sai kaga ba zai yi tasiri ba ko an zo da shi amma idan ya zama to kowa ko da an ce kowa yana da damar addini da yake so faɗa abin da ya ga dama amma idan shi ya faɗa an ka faɗi gaskiya masu hankali za su gane gaskiya amma an ka bar ruwaybidha kamar da zo ruwaybidha da dadun wanda ilimin shi bai taka kara kare ba yana bada fatawa sai ya halakar da ku kuma ya halakar da al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na sahihul bukhari cewa Allah ba zai karbe ilimi ba lokaci guda amma zai karbe ilimi tare da tafiyan malamai sai ya zamanto babu waɗansu mutane sai jahilai sai mutane su dauke su malamai sai su yi fatawa su halakar da kansu su bace kuma su batar da mutane su halaka jama'a to kaga idan ba ilimin akwai ba ku bar ganin cewa ilimi ya shafi addini kawai wallahi in babu ilimi na gari fatawoyin da za a bayar su rikitar kasashe ba su da wahala Allah ya kyauta
amin amin gashi ne yanzu kowa sai ga ya zama mufti mal
kware da gaskiya
kowa mufti fatawa sai ka baduwa
Allah ya kyauta
amin amin Allah ya sauke
amin amin
da yake lokaci ya tayi malam ya ikhtiyar al-mawdu'
to ikhtiyar al-mawdu' kai ne zaka zaben mawdu'in da kake so misali kace ina son mawdu'i kan kaza to da ka samu mawdu'i daga nan ka samu hanyar da zaka zuwa kai binciken abinda zaka yi bincike kan shi yanzu misali idan nace yakin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi ko tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da matansa ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da yara ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mu'amala da dabbobi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi jihadi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Makka ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Madina ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da wani sahabi ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da kafirin Makka ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da kafirin Madina ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da munafikai ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mu'amala da abin nan munafikai koko kafirran da suka zo baki kamar yanzu wafdin Najran kristoci da suka zo daga Yemen suka zo suka mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan dukkan su idan ka samu littafai da ka dauki mawdu'i sai ka je ka dibi babobin da suka yi magana kan su yanzu kana hada mawdu'i da izinin Allah in Allah ya taimake ka to kaga haka ake ikhtiyar al-mawdu' ya kamata kafin ka fara khutba ko muhadara ko wa'azi ko nasiha an gane ko koma menene in dai bayani ne to ka zabi mawdu'in ka san nasoshin da suka yi magana sannan ka dibi irin fahimta da istinbat din da zaka iya karawa da irin yadda za a hada shi da rayuwar mu ta yau da gobe sai mu amfana amma idan ya zamanto abin haka ne yake kawai a hargitse kaga dole ne abubuwan su yi ta ba mu wahala Allah ya kama mu
amin Allah ya saka da alheri
amin amin
malan jam'ul maddatul hadith
na'am
hadisiya
na'am yadda ake jam'i ta madda ta hadisi kenan yanzu misali hadisi idan ya zo idan ya inganta misali mun faɗi cewa zaka dibi babi babi Bukhari babin sallah Muslim babin sallah Sunan Abi Dawud babin sallah inna alwala ne inna haka to in ka tattaro su kaga kai jam'u ta madda ta hadisi kaga nan sunan a bincike na jami'a akwai abin da ake cewa jam'ul madda kafin a baka dama kai bincike kan binciken jami'a ko magister ko doctora kaga kafin su rubuta sai kai jam'ul madda ka tattaro mafi yawanci abubuwan da ke da muhimmanci kafin in an amince sai ka faɗaɗa bincike shi ake kira jam'ul madda to amma anan cikin hadisi misali idan ka zo ka tattara hadisi to idan ya inganta to sai ka duba akwai ƙari cikin wancan ko babu Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da wannan al'ada wanda yake karatu littafansa yana ganin wannan yanzu ka dauki ahkamul janaiz nashi misali sai ka ciki in hadisin ya inganta sai ce ma ziyada ta farko ta wane ta ziyada ta biyu ta wane ta ziyada ta uku ta wane ta in sun kai 10 duka sai ya kawo maka ziyada ta 1 da ta biyu da ta uku ta wane ya zo da ziyada kaza wane bai zo da ita ba saboda ya dubi hadisin daga lokacin da ya ga ya inganta to nan in ya karanta lafazi guda sai ya diba in babu ƙari can in akwai ƙari sai ya maka aziyadatul ula liwani in ya tayi gaba can akwai kari ga wani nan babu shi az-ziyadatu thaniya liwani az-ziyadatu thalitha kaga wannan zai taimaka maka cewa ka gane cewa in an fadi lafazin hadisi kakkace wannan lafazin babu shi dan tana yiwa kai riwaya guda ce ka sani abinda dalibai ilimi suka yi kai sai ka zo ka kawo hadisi da wata riwaya shi sai shi kawo da wata riwaya to tana yiwa riwaya ka riwayar da ya sani babu wannan kari sai ce babu wannan riwaya ko da aka zo ai bincike sai aski a riwayar wani ce babu ziyada riwaya ta wani akwai ziyada to kaga irin waɗannan abubuwan jam'ul madda yana taimaka ma dalibi ilmi ya tsira daga irin wannan hayaniya in ka dibi risala da Sheikh Nasir Deen Albani ya cikin manasikul hajj za ka ganin ya kawo riwaya ta Jabir ya dauka amma zaka iske akwai dan su abubuwa waɗanda ba nan cikin riwaya suke ba sai ya kokari a kawo su to ba don dalibin ilmi yake da kokarin irin wannan ba dan ya gane ilmi abu ne mai fadi sai dai ya zabura abinda bai sani ba yace babu shi shi ko alhali karshen ta bai mai bincike ba to wannan jam'ul madda yana da muhimmanci ka zabi mawdu'i kuma ka tattaro hadisan da suke magana sai kaga yadda zaka rarraba su misali in kana son kai bayani ne kan misali sallah sai ka fara da hadisan da suke magana kan kabbara harama nawa ka samu sun inganta ko ba su inganta ba ka tai zuwa ga ruku'i ka tai zuwa ga sujada karatun fatiha haka zaka bi sai abin ya zo maka a jere in ba haka ba sai ka zo da abin a hargitse ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala a'lam dan haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci na jam'ul madda daliban ilmi su fahimce shi
mallan darasat at-tahlil li ahadith allati tajamma'at lada al-bahith
to yanzu in ka tattara hadisi yanzu ya zaka rarraba su ya zaka tahlilin su kaga na buƙatar sharha to yanzu idan muka dauki hadisi guda idan zamu yi tahlilin shi misali in ya shafi tarbiyya zamu iya kawo sharhu hukka da ka'idodin malaman tarbiyya da kuma irin abinda turawa suke son su kawo na tarbiyya mu gani ya dace da ce tarbiyya mu ko bai dace ba da irin yadda zamu nuna cewa akwai shi cikin shari'a mu in ma suna da shi kafin ba mu ce wani kafiri ya faɗa mu yi tahlilin lafuzzan musamman anan lafuzzan dai bayan daya sannan mu hada jumlolin sannan mu ga darussan da zamu iya dauka daga cikin wannan hadisin ina fata an fahimci ni to kaga wannan duk tahlili ne na wannan maddakin da ka tattaro ina fata an fahimci ni kuma ka dibi janibin da in ma janibi da dama kake so in akwai bayani akwai hadisin da yana dauke da masaloli na aqida yana dauke da masaloli na ibada yana dauke da masaloli na misali dabi'o'i kaga duka kana iya tattara su ka hada su a wannan gure ban sani ba ko an fahimci ni to kaga wannan shine tahlili na hadisi wanda za a karatun hadisi a gane shi da kyau ba azabura ba a dauki hadisi guda a ce da shi za a aiki karshen ta kuma zaka iske akwai matsalolin da za su biyo baya saboda zaka iske karshen ta hadisin bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ka'idodin hadisin ma an fadi an shafe shi kai baka san ma hadisin an daina aiki da shi ba ka zo ka dora mutane akan wani abu da dai abin da ya kama da haka dan haka daliban ilimi muna kira zuwa gare su su yi hattara da tunkara hadisi haka nan su ce za su bada fatawa kai tsaye Allah ya kyauta
amin malam بناء النظرية الشاملة نعم. التي ينظم عقدها جمع المعاني الصالحة
نعم وقت النظرية الشاملة كنن كلو نقباتي التي ينظم عقدها وانده كما رزا أسعار كما أبن ساكيا وده أكيد أرماوا معنى كنن ينظر إذن نتنو كو حديثي إناسو إني أي كدشي يا كما تإن كل حالا يند ذا أي أي كدشي ينظر مثالي حدثان جهادي با منزال صلى الله عليه وسلم يا جهادي با تو نسي تتو ممين سامو بامو تامو جهادي misali sai mu ce a akwai abubuwan da ake kallo bayan wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana makka yayi jihadi an yi yaki da suna makka kafin hijira me yasa saboda wannan lokacin babu damar da za a yi jihadi magoya bayan kadan babu ma masu kudin da suke taimakawa illa mutu yan kwarori babu dukiyar mutane ba su fahimci abin ba to kaga yanzu lokacin nan hijira ma aka yi sabai suka yi hijira ta farko a Habasha suka dawo da su daga cikin su suka koma akai hijira ta biyu hijira ta uku ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina sahabbai suka iske shi to kaga wanda ya dauki hadisan jihadi kawai bai dauki hadisan da suka yi bayanin zaman Makka ba sai ce kawai a tayi jihadi amma ya manta da cewa jihadi nan yana da shimfida ina daula ta musulunci in an samu daula ta musulunci ina makaman da za a yaki turawa sun fi mu yanzu karfin makamai to yanzu za mu yake su kaga a yakin da zamu iya yi shine yanzu da'awa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa mu karantas ga internet net ga tv dan ga komai to ta wannan hanyar zamu iya samun cin nasara sai mun ginu mun samu ilimi na boko mun samu ilimin kere-kere mun samu mun gane addinin mu dai ta kwana da kyau ba bata mana aqidar mu ba mun kai inda muna iya kan mu dukiya muke bu amma mu kuɗi mun fara wadatuwa da su sannan mu ce mu yake su amma kai da ko abincin ka sai sun taimaka maka kana yaki da su ɗan uwana Allah ya kyauta to da haka dai wannan shi dai ne annafariyya shamila cikin kowace mas'ala ko cikin hadisi ko cikin tafsiri ko cikin fiqh idan mutun yana yin wannan ko cikin ilimin adab ko ma cikin wani ilimi ne inda yana da annafariyya shamila zaka iske zai fahimci abin da kyau insha Allah ta'ala
bi da rage muna abin gashi musannafati bi ahadith al-mawdu'i
suna da yawa yanzu mun fadi ibnu daqiq al-aidi yana da hadisaina ayatul ahkam sheikh nasiruddin al-albani yana da sifatu salatu an-nabi hadisan sallah dalibin sa sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam zaka iske wani malami zai tattara hadisan tarbiya wani tabbatar hadisan yadda rayu tare da iyalansa sallallahu alaihi wasallam yadda ya gabatar da yaki duk zaka iya shiga ko cikin babi na littafin hadisi ko kuma littafin da ya tattaro hadisan da suke magana akan babi Eh wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri mallan
Amin amin
mallan ya zan kamar ayi magana akan Qur'ani kuma yanzu an da bangaren hadisi sai a ce dai mallan kamar nan na an kai tafsir
almajiran malamai muke mu dai muna taimaka ma ƴan uwa dai da abin da Allah ya ba mu ko haka
mallan Allah ya saka da alheri
Amin amin
Allah ya kara hasken ilimi ku Allah ya kara marayuwa albarka
Amin gare mu gaba daya
muna fatan mu kuma abunda malaya kan ta da mu Allah ya tabbatar da shi cikin zukatan mu kuma Allah ya azurta mu aiki da shi
amin
anan ya kamata mu tsaya kuma sai in Allah ya kai muna rai bi iznillahi ta'ala gobe kuma za mu zo da sabon ababuwa insha Allah muna fata Allah shi ƙara haskaka zuciyar malan ki ƙara tsaro mana yadda abinda ma yadda tsarbar da ya ba mu
amin gaba dai Allah ya taimake mu
na malan insha Allah Allah ya hutar da gajiya
to amin amin
Allah ya hutar da gajiya to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh